Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tace kai tsaye ta tushen gidajen radio FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niyya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashan to sai su daddangula voahausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 22 ga watan Disamba na shekarar 2016 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kafin ku ji abinda shirin namu ya kunsa Grace ba mu kanun labarai
to Ladan hukumomi a duk fadin kasashen Turai suna farauta mutumin da ake kyautata zaton shine ya kai hari a birnin Berlin da ya sanadiyar kashe mutane 12 da dama kuma suka raunata Ungiyar agaji ta kasa da kasa Red Cross ta ce tana kyautata zaton za ta ci gaba da kwashe dubban Siriyawa da har yanzu suke jira su fice daga Aleppo duk da munin yanayi da take fuskanta. Kana binciken hukumar lafiya ta duniya da kuma na gwamnatin tarayyar Najeriya na nuni da cewa farashin magunguna a Najeriya ya ninka na kasashen duniya da dama har sau tara.
Tilkashi, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ba da ladan kashi 5 na wanda da ya kwarmata mata inda aka gano kuɗin ta aka yi sama da faɗi da shi. Shin haka ya dace?
Yaƙi da cin hanci da rashawa abu ne da yake alhaki na dukkanin wani ɗan Najeriya. Ko an ba shi kuɗi ko ba a ba shi ba. Ko idan an ci rashawar yana da amfani ko yana cutuwa.
Kana muna da rahoto akan gwamnoni 10 a jamhuriyar Kamu da suka yi domin inganta matakan tsaro sai kuma rahoton kame wasu masu aikata ayyuka a sha'a jihar Bauchi sai shirin Jummai Ali na sai bango ya tsage amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran Kwana uku bayan rabka mota a korukura a wata kasuwar sai da kayayyakin Christmas a birnin Berlin, hukumomi a duk fadin kasashen Turai suna farautar mutumin da ake kyautata zaton shine ya kai harin wanda jami'an kasar Jamus suka bayyana a matsayin wani dan kasar Tunisia wanda ya kamata a tasa kiyarsa kasar su watanni da suka shige. Hukumomi sun bayyana jiya Laraba cewa mutumin mai suna Anis Amri dan shekaru 24 ya shiga Jamus ne a watan Yuli shekara ta 2015. Kana an dauki watanni 6 bana ana sa masa ido bayan an kwarmatawa hukumomi cewa yana kokarin sayan makamai da mai yiwuwa ni ya kai hari an daina binciken a watan Satumba cibiyoyin yaki da ta'addanci kuma sun yi musayar bayanai akan su na ƙarshe a watan Nuwamba an kyamen cewa da bukatar da ya shigar ta neman mafaka watanni 6 da suka shige sai dai ba a tasake ya sa zuwa kasar sa Tunisia ba sabili da takardunsa na da matsala Waɗannan bayanan sun sake haifar da alamar tambaya kan yadda ƙasar ke tantance dubban mutane da ke kurara ƙasar suna neman mafaka. Kwana ɗaya bayan harin, shugabar gwamnatin ƙasar Jamus Angela Merkel ta bayyana cewa zai zama da babban abin bakin ciki idan ya tabbata cewa wanda yake neman mafaka ne ya kai harin. ‘Yan sandan ƙasar Jamus sun maida hankali kan amri ne da kyautata zaton shine ya kai harin. Bayan samun takardu a cikin motar da aka yi amfani da ita aka kai wannan hari a kasuwar da ke cike da jama'a da ya kashe mutane 12 da kuma raunata da dama hukumomi sun yi ta bada tukui wato sun yi tayin bada tukuicin dala 104 ga dukkan wanda ya samar da bayanan da za su kai ga kama shi
Kungiyar agaji ta kasa da kasa Red Cross ta ce tana kyautata zaton za ta ci gaba da kwashe dubban Siriyawa da har yanzu suke jira su fije daga Aleppo da waɗansu ƙauyuka da 'yan tawaye suka mamaye a lardin Idlib har zuwa cikin daren yau sai dai ta ce munin yanayi yana kawo cikas. Cibiyar tana taimakawa wajen kwashe jama'a kuma ta bayyana yau Alhamis cewa kawo yanzu mutane 34 ne suka fice daga Aleppo da 'yan tawaye suka kwace. Shekaru hudu da suka shige a yunkurin hambarar da shugaba Bashar al-Assad a kan kargar mulki adadin ya hada da mayakan 'yan tawaye 4,000 da suka kaura ba shiri ɗaruruwan mutane sun kuma fice daga Fo da Kefraya ƙauyukan da ke Idlib da gwamnati ta jajirce cewa sai an sa su cikin jerin waɗanda za a kwashe a yarjejeniyar da aka cimma Wata kakakin kungiyar agaji ta Red Cross ta bayyana yau Alhamis cewa ana kyautata zaton kammala kwashe jama'a yau sai dai Cibiyar ta gargadi cewa dusan kankara da ke zubowa da yawa da guguwa da kuma matsanancin yanayin sanyi zai iya sawa a wuce ranar da aka yi ayyana. Da zarar an kammala kwashe mutane da za a dauki mako guda ana yi karan farko tun shekara 2012, gwamnatin Assad ta sami cikakken iko da Aleppo, birnin da ya fi kowane yawan al'umma a kasar kafin a fara yakin.
Alkaluman hukumar lafiya ta duniya da kuma gwamnatin Najeriya na nuni da cewa farashin magunguna a Najeriya ya ninka na kasashen duniya da dama. Wata kungiyar matasa masu basira kirkiro da manhajar na'urar kwamfuta da kuma ƙwararru a fannin fasaha sun gano cewa farashin magunguna a Najeriya yana iya ruba madaidaicin farashi a kasashen duniya har sau tara. Kamfanonin sarrafa magunguna a Najeriya suna jin komadar tattalin arziki a jikinsu. Farashin magunguna a shagunansu ya tashi da kashi 40 cikin 100 cikin watanni 6 da suka shige. Fumi Bola Umultayo, wata mai ilimin sarrafa magunguna, ta bayyana cewa tana tausayawa abokan cinikinta. Ta ce za ka iya cewa iya sayan magunguna shi ne rai. Cuta ba za ta iya sanin ko kana da kuɗin sayan magani ba ko babu. Ta ce abokan cinikinta kaɗan ne suke da inshorar lafiya da za ta sassauta masa farashin magunguna. Galibin magungunan da ake sayarwa a Najeriya ana shigo da shi ne daga kasashen ƙetare. Masu sharhi kan kula da lafiya al'umma sun ce ƙasa da kashi 30 cikin 100 na magungunan da ake sayarwa a Najeriya ne ake sarrafawa a ƙasar. Wani mai suna Joseph ya ce zai iya cewa magani yana da tsada ne sabili da kuma da tattalin arziki da ake fama da ita a ƙasar. Sai dai tun kafin faduwar tattalin arzikin Najeriya bana magunguna suke tsada a ƙasar. Binciken da hukumar lafiya ta duniya da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya suka gudana a shekara ta 2004 da kuma 2010 ya nuna cewa magunguna a Najeriya ya yi ninkin baninki kan madaidaicin farashin magunguna na kasashen duniya. Binciken da aka gudana a shekara ta 2004 ya nuna cewa farashin da dillalai ko kuma masu sai da magunguna suke sai da shi ya ruba abin da kamfanonin sarrafa magungunan suke sai da shi da kimanin kashi 900 cikin 100. Wannan ya sa wata kungiyar ƙwararru a fannin na'urar kwamfuta ƙirƙiro da wata manhaja da za ta taimaki masu amfani da ita wajen sanin farashin magunguna.
Rasha tana makokin jakadanta na ƙasar Turkiyya da aka kashe a wani shiri da ma'aikatar harkokin ƙasashen ƙetare ta shirya a birnin Moscow yau Alhamis. Shugaban ƙasar Vladimir Putin da Prime Minister Dmitry Medvedev da kuma ministan harkokin ƙasashen ƙetare Sergey Lavrov na daga cikin manyan baƙi da suka halarci bikin. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ce babu ko tantama ɗan ƙungiyar limamin addinin Islam Fethullah Gulen ne yake da alhakin kisan gillan. Ya ce babu buƙatar ɓoye-ɓoyen cewa shi ɗan ƙungiyar Fetho ne sannan da ake kira ƙungiyar Fethullah Gulen. A cikin hirarsu ta wayan tarho a farkon wannan makon, ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Turkiyya. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro daga kanan dabo, inda wakilin sashen Hausa Mamur Kwari ya duba muna batun kyautar kashi 5 na lada da za a baiwa wanda ya tsegunta inda kuɗin gwamnati da aka sata suke.
A wani mataki na ƙarfafa yakin da gwamnati ke yi da ayyukan rashawa, tunda dai kungiyoyin rajin adalci da shugabanci na gari suka fara tofa albarkacin bakinsu game da wannan batu. Kamar Nura Iroma Aji jami'i ne a kungiyar Sislag.
Wannan policy ya ce kafin mutum ya samu wannan kuɗi sai dai idan wannan bayanan da ka bayar na almundahana da kuɗin gwamnati ko dukiyar gwamnati da kake da shi da wani yayi, sai dai idan wannan mutum bayan ka bada information din wannan mutum ya dawo da shi da kansa. That means ko ka bada information din an tafi kotu, gwamnati za ta bi kotu kai you are not entitled to wannan benefit din. Kuma sun ce sai dai idan gwamnati ba ta da irin wannan information din. So wannan ina kyautata zaton in dai da gaskiya ake za a yaki cin hanci da rashawa, ya kamata a fito ko yaya information ne yake, ko ya dawo da kuɗin ko bai dawo da shi ba, ko kuma gwamnati na da shi ko ba ta da shi. In dai mutum ya kawo ya kuma kawo da hujjoji, a ƙarshe an mutu ko wani hanya an dawo da wannan kuɗi, ya kamata a ba wannan mutum wannan ɓangare na wannan kuɗi.
Kwame dokar ƙasa ta ce game da wannan kuɗi na tukuici kashi 5 cikin 100 da gwamnati za ta baiwa masu kurmata ayyukan rashawa, Barista Tahir Muhammad Bello lauya ne a nan Kano.
Kudin gwamnati a dokance ko a ka'ida akwai iya adadin kudin da doka ta bada dama shugaban kasa ya kashe ba tare da ya nemi izini a majalisa ko an zartar ko a cikin budget ba. To sai mu kalli kudin da za a samu daga wannan wanda yayi wannan laifin. 5% din da za a bayan ya haura wannan, kaga idan ya haura sai an koma kuma wancan hanyar na cewa sai an bashi dama ya kashe wannan kudin sai an je majalisa. Kaga har yanzu dai akwai dai wasu abubuwa da suke daure akan wannan 5% din.
Shi ma barista Sanusi Umar yayi tsokaci.
Yaki da cin hanci da rashawa abu ne da yake alhaki na dukkanin wani dan Najeriya. Ko an bashi kudi ko ba a bashi ba, ko idan an ci rashawar yana da amfani ko yana cutuwa, haƙƙi ne na duk ɗan Najeriya ya taimaka wajen gwamnati ta yi yaƙi da cin hanci da rashawa. Domin kamar yadda kundin tsarin mulki ya ba wa duk wani ɗan ƙasa wasu ƴancicika, wasu damammaki da haƙƙoƙi, to haka kuma shi dai wannan kundin tsarin mulkin ya ɗora mishi wasu haƙƙoƙi a kansa na cewa dole ne ya taimaka wajen tabbatar da bin doka da oda. To amma ɗaya daga cikin matsalar da wannan magana ta bayar da kaso 5 cikin 100 na rahoton da mutum ya kawo na wata badakala da ake zai haifar shine zai zamanto mutum zai kai wannan rahoton ne domin wani abu da zai samu, ba wai dan cewa abin bai dace ba. To abinda zai iya hannu zai iya haifarwa shine idan aka ce za a bashi sama da wannan kaso 5 cikin 100 din, idan su yayin da suke wannan almin da hannu suka cika za su bashi kaso 10 ko 20, kaga ai tunda dai dama kuɗi yake nema zai bari ne don kuɗi. Dokar da ni a ganna ya kamata a yi shine dokar da ta sa mutum ya rinka jin tsoron in bai faɗi cewa ga fota almin da hannu da ake kullawa ba shi ma abin zai zo ya shafe shi.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To idan an jima akan wannan batu za ku kira mu domin bayyana ra'ayoyinku. Yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa Jamhuriyar Kamaru domin jin taron da gwamnoni 10 suka yi domin inganta matakan tsaro a jihohinsu. Ga Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnonin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ne na jihohi 10 na ƙasar su gudanar da wani babban taron su a babban birnin ƙasar Yaounde domin ƙarfafa tsaro a faɗin ƙasar baki ɗaya, kasancewar ana ta shirye-shirye na gudanar da murnan bukukuwan Kirsimeti da murnan shiga sabuwar shekara na 2017. Gwamnan jihar Arewa mai nisa mijin Yawa Bakari ya ƙara mana haske kan yanda ake samun cigaba na daƙile maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisa musamman akan iyakokin Kamaru da ƙasar tarihin Najeriya.
Ce ne ka également des mobiles et maintenant nous sommes en train de planifier comment on réouvrir Banque Nigeria Cameroun.
Muna samun ci gaba domin yanzu zamu bude iyakan Mobi da kan iyakan banki da kasar Kamaru da sauran kan iyakokin. Muna samun nasara akan maharin na Boko Haram. Ta daya hannun kuma ƙungiyar kwato haƙƙin bil'adama na ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun wallafa wani littafi mai fasara da harsuna guda biyu, Ingilishi da Faransanci, na yanda yanzu haka ake ganin ƙasar Jamhuriyar Kamaru na kokari matuƙa gaya wajen kare haƙƙin bil'adama musamman ma a jihar Arewa mai nisa anda ake artabu da maharan Boko Haram. Jakadan ƙasar Amurka mazauni a ƙasar Jamhuriyar Kamaru Emmanuel Rosa yana daga cikin waɗanda suka halarci taron raba littattafan.
Nous sommes fiers d'être partenaires avec Cameroun dans la guerre contre Boko Haram. Mais comme vous savez, le respect pour les droits de l'homme, c'est toujours un travail de chaque jour.
Muna yabawa ƙasar Kamaru wajen ganin yanzu tana kokari na kare haƙƙin bil'adama a jihar Arewa mai nisa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Muhaye jirgin sama sai Kamaru, su ma ya'ya ne a hararu, mani imta ne a cikin hairu, ga ahija nan ba alfaharu, kuma ga ikisani ba sharu, daga nan jirginmu ya dirka ku.
To madalla, yanzu bari mu sake komawa Najeriya domin jin yadda 'yan sanda suka kame masu aikata ayyukan ashe suna da kuma masu garkuwa da mutane. Abdulwahab Muhammad Jamuje.
Kuma kwamishinan 'yan sandan jihar Bauchi ya gana da manema labarai inda ya bayanin nasarar da suka yi wajen kama masu satar mutane da kuma 'yan fashi da makami.
Sunana CP Muhammad Zaki Ahmed, kwamishinan police Bauchi Command. Yawancin wa'anda muka kama masu kama mutane ne su yi garkuwa da su domin a ba su kuɗi, a ba su kuɗin fansa, sannan kuma wasu kuma armed robbers ne. masu 'yan fashi da makami masu tare hanya ko masu gidajen shiga gidajen mutane su nemi abun da basu aje ba da karfin tuwo su karba su fita.
Akwai wani wanda yake kuka kama shi shine kaman wato wakilin da ke kai komo a tsakanin masu satan mutanen nan kun kama me ake ciki da shi kuma
yana taimaka mana kware wurin bincike wurin gano su in ka lura ya siyo musu kwayoyi masu yawa kamar yadda aka nuna su ne yake kai musu suna zama shike cikin halin maye su fita hankalin su su zo su aikata waɗannan ayyukan laifi duk ayyukan laifukan da ake aikatawa wasu mutane suna gani sun san masu aikata su 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 goyi bayan hukumomin tsaro su bada information domin a karya waɗannan mutane.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To kada a shagala har yanzu ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka ne daga nan da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ce karfe 10 na safe da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da Malam Ibrahim Magu shugaban hukumar EFCC na Ruko wanda zai yi kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. To mun samu matsalar network saboda haka kafin in samu yan Kano akan waya zan yi wa Malam Ibrahim Magu tambaya. Ina da wata tambayan kafin in samu su 'yan Kano din. Akwai zargin da ake yi ko kuma maganganun da ake yi akan cewa waɗannan kaddarori dinnan da aka karɓa kaman gidaje da sauransu in aka zo sai da su tana yiwa kuma wai waɗanda bai kamata bane za su saya. To akwai wasu hanyoyi ne da za ku bi na tabbatar da cewa duk wanda zai sai irin waɗannan kadarori mutum ne wanda ya kamata in mutum ya zo sai akwai wani bincike da za a yi ko ku kawai in mutum ya zo da kudin shi.
Sai za mu bincike sosai kwarai da gaske. Kwarai da gaske za mu bincike. Siyasa akwai process na sai da gidajen. Akwai very long process. Amma sometimes akan samu misclass. Aka samu mistake abubuwa suka abun nan. Amma mu a nan dai kam. Ba kamar yadda kotu suke ba kawai za su je su buga kararrawa a ce farano sai an yi baluin an san duk abin da ka siya kamar yadda ka siya kasuwa ne.
Eh to kuma kamar yadda ka ce za ku yi bincike din misali kamar yanzu aka zo aka ce za a sai da gida sai na zo na ce ina so zan saya. To hukumar ku za su bincike ni ne akan su tambaye ni ina na samu kuɗin ko ku kawai za a sai da min gida ne.
It depends. Ya danganta ga gidan. Yanzu in an ce maka ni na je na saya flat wanda equal to 50 million naira ya zaki ai zaki zaki a magu ina ya samu 50 million naira har ya saya gida ko ba gaskiya ba ko 25 million naira ba. So amma za a duba yaya iyalin gida yake yaya kuma price ne yake yaya ki kuma kike abin nan nawa kike an sa a salary da sauransu sannan za a san cewa mene daidai da karfinki.
Na ce misali kamar idan aka saida ma mutum gida sai aka bi cikin kaman kadarorin da aka kwace din sai aka zo aka yi bincike aka gano cewa shi wanda ya sai gidan nan ko ita wadda ta sai gidan nan kudaden da ta samu ba a hanyar da ya dace bane to za a iya kwace gidan ne ko kuwa shikenan magana ya mutu.
Za a fara wani bincike wani daban.
Sabon bincike kenan.
Sabon bincike. Wace an gama?
To kafin da in samu
kano. Yasa abin da yake faruwa ma yawanci mutane kudin da aka sata ana siyan dukiyoyi ana siyan gidaje ne. So sai mu je bankin sai ka ga an yi transfer kudi ko kuma an biya wani za mu bi din bi. Sai mu je account from one account to the other mu jump in sannan mu je mu samu account din. Kusan kuma me yasa da wannan kudin okay ga dalili to ina gidan yanda muke fitasin gidajen kenan because kudin ya riga ba ta lokaci
da gashi na kasa samun Kano in ban same su ba zan maka tambaya ta karshe wani kira za ka yi ma jama'a a wannan aiki da kuke yi wani irin taimako kuke so
a bar ma wannan gwamnati kadai kowa da kowa mu fito da koyar kurkutan mu mu yaki da cin hanci da rasawa da cuwa-cuwa because an mutane suna cin wahala kwarai da gaske amma idan mun yi addressing wannan cin hanci da cuwa-cuwa wallahi country na za a samu zama lafiya kwarai duk sauran wasu biyu da sauransu da wahalar da ake sha wajen talauci da duk ƙarshe shi wannan cin hanci da rashawa da cuwa-cuwa to shi ne nake so mutane su haɗa hannu mu haɗa gwiwa da Allah ai duka jama'a domin ganin ƙarshen yaki da cin hanci da rashawa saboda Najeriya ta yi kyau ta yi gaba
to tunda kuma ina tare da kai ka san galibi zaka gani a jarida an buga cewa America ta yadda za ta maido da kudaden da aka ce an sace Britania ta ce za ta maido da kudaden nan to idan mutane suka ji haka sai su ga kamar nan take ne kawai za a bada kudin to kamar na bayani misali kamar yanzu a ce in Ingila ta ce za ta maido da kudi misali a takaice tsawon shekara nawa za a yi ko tsawon watanni nawa za a yi bisa la'akari da kamar batun marigayi sana a bace batun Swiss din da har yanzu ba a bada kudin nan ba muna son ka fahimtar da mu zai daukan shekaru kamar nawa idan kamar suka furta cewa za su bada kudin nan
okay ai zancen akwai maganan kotu da maganan bincike kuma kowane country tana da nata yajejeniya da so gaskiya kafin a samu biyan bukata yakan daɗe kwarai duk da haka dai muna nan muna kan abin nan namu muna fashin nasu
kamar yadda
ba wanda zai ce wai ga lokaci ba saboda yana daukan shekara ɗaya biyu yawancinsu kafin a samu kuɗi ya shiga hannu gaskiya
baya fin haka baya fin shekara ɗaya ko biyu bisa la'akari da kaga tun lokacin da ake cewa gwamnatin ƙasar Switzerland za ta maido kudaden da ake zargin cewa tsohon shugaba
marigayi akwai wasu kudin da suka maida yi akwai wasu kudin da suka maida a kwanakin baya
to
wanda da US ne shi ne ba a samu an maida kudi ba amma Switzerland sun maida wasu kudi kamar sau ɗaya biyu uku haka ko da yake akwai kudi har yanzu wanda ya rage kusan su
to a saboda haka kamar yadda ka ce kasashe suna da nasu ka'idodi da dokokin da suke bi na maido da irin waɗannan kuɗaɗen sai an cika su sannan za su maido da kuɗin kenan to Allah ya taimaka na samu ƴan Kano da ƙyar mutum na gaba bismillah
tambaya ta ta gaba shine kamar a cikin shugabanni za ka samu kamar shugaban ƙasa ko gwamna mu a yadda muke tunani kawai kamar jama'an gari kamar hukumar EFCC tana ɗaukan mataki ne bayan cin hanci da rashawa ya riga ya auku shin ba yadda za a yi tafiyar da wani ka'ida ko wani tsari da za ta bi wanda zai rinka hana cin hanci da rashawan kafin ya faru
shi ne muke bayani ɗin kowa ya fahimci cewa cin hanci da rashawa ɗin baya da kyau amma akwai cases da mukan kamar muna ilmantarwa mutane ai muna zuwa makarantu muna TV da su radio muna fahimtar da mutane yadda za a yi a guji cin hanci da rashawa ɗin to kaga wannan yana taimakawa yana preventive measures muka yi wannan ɗin kuma sometimes kafin wannan muna samun information mukan abin nan amma yawanci kam gaskiya sai an yi mugun aiki kafin mu sani
to a takaice dai abinda shi Malam Ibrahim Magu ya yi bayani baka ku sani ya ce yana ana buƙatar wannan yaƙi na cin hanci da rashawa ba aiki ne na gwamnati ko na EFCC ita kaɗai ba kowa da kowa ma ana so ya taimaka to sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shiri na sai bango ya tsage a huta lafiya
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na sakonnin da ku masu sauraro kuka aika muna ga Mahmud Lalo.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Nasiru Kainuwa Hadejia wanda yace mahukuntan kasar Jamus muna fatan za ku tsananta bincike domin gudun kada ku hukunta wanda ba shi da laifi. Samun nasara da customs suka yi akan samun wata gurbataccen shinkafa da aka yi da roba. Hakan yayi daidai kuma muna jinjina hukumar customs da wannan namijin kokari, inji Alhaji Abbas Baffa Chaladi Bauchi Nigeria. Sai sakon hadin gwiwa da ya fito daga Yakubu Abdullahi Dambam da Umar Musa Dambam. Waɗanda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa, a yau mun rubuta muku wasiƙar mu ce dangane da matakin da Majalisar Tattalin Najeriya ta dauka ga duk mutumin da ya fallasa asirin masu sata dukiyar ƙasa. Wannan mataki yayi kyau kuma zai tsoratar da masu wawure dukiyar ƙasa. Da fatan gwamnatocin jihohi ma za su dauki irin wannan mataki a jihohinsu. Dan Allah ku bani dama in kira ga dan majalisar mu na jiha mai wakiltar karamar hukumar faskari a jihar Katsina. To ya dai kamata ka dawo gida mu ganka ko baka ba mu ko sisi ba. Wannan sako ya fito ne daga Kabir Nasir Sheme. Dan Allah mai katan gidan wannan radio mai farin jini. Taimaka ku isan min da sako na zuwa ga 'yan kasuwar Najeriya masu zuwa kasashen waje suna siyo shinkafa cewa su ji tsoron Allah su daina haƙinta jama'ar Najeriya saboda wannan shinkafar roba da kuka yankuri shigowa da ita Najeriya ba karamin bala'i bane kuka kawo wa 'yan Najeriya domin duk mutumin da ya ci wannan shinkafar ba zai kai labari ba. Wannan sako ya fito ne daga Abubakar Rawal gidan Dan Maye a Jargaba. Tabbas ya kamata shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dauki matakin dakatar da duk ministan da bai yi abin azu a gani ba aikin da aka bashi. Wannan sako ya fito ne daga Prince Ya'u Adamu Bulkacuwa.
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice.
Ladan kwana uku bayan rabka mota a Korikura a wata kasuwar sai da kayayyakin Kirsimeti a birnin Berlin, hukumomi a duk fadin kasashen Turai suna farautar mutumin da ake kyautar zaton shine ya kai wannan harin wanda jami'an kasar Jamus suka bayyana a matsayin wani dan kasar Tunisia wanda ya kamata a tasake ya sa kasar su watanni da suka shige. Hukumomi sun bayyana jiya Laraba cewa mutumin mai suna Anis Amr dan shekaru 24 ya shiga Jamus ne a watan Yuli shekara ta 2015. Kana an dauki watanni 6 bana ana sa masa ido bayan an kwarmata wa hukumomi cewa yana kokarin sayan makamai da mai yuwa ma ya kai harhare. Alƙaluma hukumomin lafiya wato hukumar lafiya ta duniya da kuma gwamnatin Najeriya na nuni da cewa farashin magunguna a Najeriya ya ninka na kasashen duniya da dama. Wata kungiyar matasa masu basira kirkiro manhajar na'urar kwamfuta da kuma ƙwararru a fannin fasaha sun gano cewa farashin magunguna a Najeriya yana iya riba madaidaitun farashi na kasashen duniya har sau tara. Kamfanonin sarrafa magunguna a Najeriya suna jin komadar tattalin arziki a jika. Farashin magunguna a shagunansu ya tashi da kashi 40 cikin 100 cikin watanni 6 da suka shige. Galibin magungunan da ake sayarwa a Najeriya dai ana shigowa da shi ne daga kasashen ƙetare.
To madalla da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Grace Alheru Abdul da ta taimaka min wajen gabatarwa da Faisal da kuma Julie Gresham da injiniyan mu Ralph McLean, ni Ladan Ibrahim yake cewa a cigaba da kasancewa da sashen Hausa domin jin shirin yau da gobe wanda Usman Ahmed Kabara, Maryam Bugaje da Safina Sada Sodanji za su gabatar kuma za su yi magana ne akan kiwon lafiya. Ai saurari lafiya.